بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أباك والسلام عليكم ورحمة الله. ثم نقرأ بودي من الله تبارك وتعالى دكامنا صحيحة صحيحة ثلاثة بسامنا يويا da shugabannin da suke kula shi a nan ganin wata ba na ƙasa ba sani ba ko yau ɗaya ga wata ne ko ko 30 ba wanda ya ji wani labari ban duba malaman kuma kira su ba gaskiya ina dan manta wallahi. To ko dai 30 ga watan Rajab ko kuma ɗaya ga watan Sha'ban na hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 da hudu ina ga 21 ne ko ga watan 2023. Muna nan Masjidul Muhajirin wal Ansar radiyallahu anhu wanda ke garkashin Markazul Muhajirin wal Ansar al-Islami dake nan Zansabin Power Gomeli Out Dutse Alhaji Buhari Area Council FCT Abuja Tarayyar Nigeria. Muna istiqbalin manya-manyan baki da muka yi a wannan yanki na Abuja, wato babban malami kuma dan uwa mai da'awa Fadilatu Dr. Muhammad Kabiru Abubakar Aminu Asghar hafizahullahu ta'ala, wanda yake almajiri ne daga cikin almajiran babban malaminmu wanda muka sha fadar sa annan muka sha fadar mazaya nashi da manaqibuhu Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani Nazariya, Allah ya gafarta mashi.
Kuma kuna ba na'am
wanda yake almajirin Albani Zariya ne, Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mashi. Kuma almajirin Darul Hadith Salafiyya daga cikin manyan ɗaliban wannan makaranta. Tare da shi akwai Sheikh Muhammad Abdul Qadir Shisu Abu Uwaisa hafizahullahu, shi ma almajirin Sheikh Albani ne Nazariya nafsul madarasa nafsul ustaz. Bayan Allah nan sun zo a nan Buhari Area Council sun kwashe kwanaki suna ainihin gudanar da daura a garin Buhari na littattafai masu ƙarfi na aƙida da tarbiyya. Cikin ikon Allah gaskiya ba mu san da zuwansu ba, amma sai hali ya yi ba yi zuwa ga muka san cewa sun zo. Kuma su ɗin nan gaskiyar lamari wato rabin jikinmu ne a wannan makaranta ta Al-Muhajirun Ansar, a wannan santa ta Al-Muhajirun Ansar. To santa ce tasu, kuma ainihin wato Darul Hadisi Salafiyya ita ma ta wannan makaranta ce. To idan muka ji ga wani daga ainihin Darul Hadisi Salafiyya ya zo, muna jin cewa lalle mu ne a wajen dan haka na garzaya da samu na same su muka tattauna suka je har garke ma suka yi muna lacca suka wuce karo daga nan je suka dawo nace to wannan dama ba za mu bari ta taba ta ba kuma ba za mu bari ta kuwa ta muna ba dama da za mu samu mu haɗu ƴan uwa du'atu na wannan gari da dutsen Alhaji kama daga limaman Juma'a da na'ibai na Juma'a da hidimastocin makarantun Islamiyya da Tahfizul Qur'an da malaman tsangayu da mahaddata da sauran mutane suke da ruwa da tsaki a wajen da'awa da ƴan uwa musulmi waɗanda suke masu tallafa ma da'awar masu hali masu kishin addinin musulunci waɗanda suka ɗaure muna gindi a wannan gari suka danne muna kan maciji muna wasa da wutsiya a wajen da'awa da kira zuwa ga sunnan manzon Allah mu taru duk da dai yanayin Abuja baya bayuwa ga irin wannan taro da sassaye ba zai yiwu ba to amma albarkar zuwa waɗannan bayan Allah muka ba ƴan uwa hankuri cewa mu tattaru wanda ya samu halin zuwa ya zo a san juna wannan da ke hannuna ɗin nan damadina shine ainihin Dr. Muhammad Kabiru Abubakar Aminu Asga wannan bawan Allah ya yi digiri a ainihin Ahmadu Bello University ɓangaren Larabci ya sake yin masters a ɓangaren Larabci da sauran languages wato yaruka na ainihin Afirka gabaɗai sannan ya dawo kuma sake yin doctora a ɓangaren Larabci to gaskiyar lamari ya samu jari na yaren Alƙur'ani yaren manzon Allah kuma ta ɗaya gefe ya zuƙi karatun ainihin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga babban malaminmu wanda dukkan muna ne yayyafin ruwansa ne suka buge mu to kasancewar mu ga mu ga su mu gayyace ku abokanmu na nan dutsen Alhaji yana da matuƙar alfanu ƙwarai da gaske domin ya san ku ainihin kusan shi saboda haka ba wata doguwar lacca zai muna ba za mu taƙaita domin a zo a gaggaisa ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala at-tarabut al-islami sunni yana da muhimmanci ƙwarai da gaske at-ta'aruf a san juna shi dai lecturer ne a Ahmadu Bello University a yanzu haka kuma babban malami ne a Darul Hadisi Salafiyya sannan kuma darata ne a cikin ɓangaren abin da shafi wannan gidan talabijin namu na Albani TV sa'annan mai ƙoƙarin da'awa ne to don haka muka ga akwai buƙatar ku san shi haka maka Allahu a nan taron nan akwai waɗanda suka gama jami'ar Islamiyya akwai waɗanda suke manyan malamai ne makarantu hidimastoci limamai na'ibai alaramomi da sauransu suka daure don su zo ainihin ku gaisa da su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya muna kyakkyawan sakamako abin mamaki ne ƙwarai da gaske a ce an tara mutane rayayyu a daidai irin wannan lokaci a dutsen Alhaji ko kuma ce Abuja a daidai irin wannan lokaci ba kamar Zariya ba ne ba kamar irin Gusau ba ne to muna roƙon Allah ya azurta mu da dacewa da abin da yake daidai innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi bari malam ya fara muna shimfiɗa da kuma tattakaitaccen lacci da zai muna takinta shine akan abin da ya shafi kishin ƙasa in mu kuma ta manta tattauna a wajen hudubobi a wannan masallaci akan abin da ya shafi kishin ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake mu idan malam ya dan taba kaɗan za mu kuma mu ci ta'aruf domin shine hakikanin abin da ya sa muka taro a wannan wuri akan maka Allahu bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين kuma ba da ɗan uwan masu albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan safiya, da fatan mun wayi gari lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a cikin al'amuranmu gabaki ɗaya. Kamar yadda malaminmu kuma ubanmu wato Sheikh Abdulrahman Az-Zamfari jazakumullahu khairan ya gabatar, mu baki ne kuma ɗalibai daga makarantar Darul Hamsa Salafiya da ke Zaria, wato makarantar Mala Albani Zaria. Allah ubangiji ya saka mu shi alkhairi, Allah ya gafarta mishi. Kuma na ji daɗin haɗuwa da waɗannan fuskoki masu albarka daidai wannan lokaci, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wato wannan haɗuwa tamu ta zama sanadiyyar haɗa zumunci tsakankanin ƴan uwa masu albarka. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu haka cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin rahamarsa. Zan yi magana a taƙaice ƙwarai da gaske akan wannan ƙabiya ta kishin ƙasa. Malamai da dama a wannan zamani sun yi maganganu da rubuce-rubuce da laccoci akan makomar kishin ƙasa, musamman ta fuskar yadda addinin musulunci ko ilimi na shari'ar musulunci yake kallon wannan ƙabiya. Abu biyu ya sa suka yawaita wannan magana a kai. Na farko, saboda yadda aka canza mafhumin wannan ƙabiya a wannan zamani. An canza mafhumin wannan ƙabiya a wannan zamani da gwargwadon yadda masu faɗa aji a wannan zamanin suka samu ta cewa a kai, su ne wato turawan yamma waɗanda suka rusa khilafa ta musulunci a wajejin shekara ta 1921. Khilafa ta ƙarshe ta musulunci wadda take daular al-Usmaniyun da suka rusa ta, sai suka yi ƙoƙari su raba kan al'ummar musulmai su mai da su ƙasashe, abinda suke ce ma modern countries, wato ƙasashe na zamani wanda kowace ƙasa tana da map ɗinta, an shata mata iyakarta, an kuma ba ta take na musamman da tuta ta musamman, sannan kuma ana so mutanen ƙasar su dinga jin cewa su daban ne da sauran mutane. Sannan kuma aka yi ƙoƙarin ƙulla rigingimu da hassada da cin diddigin juna tsakankanin ƙasashen. Wannan sai ya sa malamai da dama sai suka kyamaci wannan abin nan, wannan notion, wannan tunani na kishin ƙasa, domin sai ya zama in ka faɗe shi da wannan fahimta wanda aka kawo daga baya, kamar kana kira zuwa ga rarraba al'ummar musulmi ne zuwa ƙasa-ƙasa, zuwa wasu ƙananan al'ummomi masu rikici da junansu. Da haka ga malamai da dama sai ƙoƙarin su dawo da hankalin al'umma cewa wannan tsarin fa an yi shi ne musamman don raba kan musulmi. Wani abin mamaki shi ne, a daidai lokacin da Turawa suka yi ƙoƙarin su rarraba musulmai zuwa ƙungiya-ƙungiya, zuwa ƙasa-ƙasa, su kuma sai suka ƙoƙarin haɗe ƙasashensu su kuma kamar ƙasa guda ɗaya ƙarƙashin abin da suke ce ma wato Tarayyar Turai EU. Suka cire ƙa'idojin visa tsakankanin shiga da fita ƙasashe, suka cire ƙa'idojin bambancin kuɗaɗe, suka cire ƙa'idojin haraji da tattalin arziki ga wanda ya shiga daga wata ƙasa zai zauna a wata ƙasa, suka cire ƙa'idoji na citizenship da mutumin da yake rayuwa a ƙasashen Turawa wanda suke ƙarƙashin wannan ƙungiya ta EU, in kana da jinsiya wato citizenship na ƙasa ɗaya a cikinsu, to kamar kai ɗan duka ƙasashen ne. Idan kana da fasfo na ƙasar Italiya, to kamar kai ɗan duka ƙasashen Turawa ne, kuma za ka shiga kowace ƙasa ka fita, ba ka buƙatar visa, ba ka buƙatar wani bincike ko wani biyan wasu kuɗaɗe na musamman. A lokaci guda kuma suka zuga musulmai ko suka tirsasa musu zuwa ga yin duka waɗannan abubuwa. Wannan shi ne abin da ya sa malaman musulunci galibi suke ƙyamar wannan kalma. Amma a ɓangare guda kuma
sai zama wajibi ne mu tuna wa kanmu cewa ita fa ka'idar ta kishin ƙasa tana da asali a bisa yadda musulunci yake kallonta ma'ana dama wani abu ne wanda yake jibilli wato abu ne da yake cikin dabi'ar dan adam ya kaunaci ƙasar da Allah ya halicce shi a ciki ya kaunaci ƙasar da ya taso ya gan shi baya buƙatar ma sai an mishi wani dabdala ko darasi ko an nuna mishi abin da ke cikin haka na wani alfanu zamu iya ganin haka da mu kalli sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin yadda yake kaunar ƙasar Makka wanda har zuwa lokacin da zai yi hijira ya tsaya yana cewa wallahi inni la a'rifu annaki ahabbal biladi ilayya wallahi na sani cewa ke Makka ke ce garin da nafi kauna laula anna ahlaki akhrajuni ko taraduni minki wadan mutananki sun kore ni daga garin ba da ban fasana ba garin ba kuma Allah madaukakin sarki har yana rantsuwa da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam dan Makka ne Allah yake cewa wato wa walidin wa ma walad haka ne ko Allah yace na rantse da walidin ba wannan ba da yake cewa la uqsimu bi hadha albalad wa anta hillun bi hadha albalad nam ayat ce wa anta hillun bi hadha albalad kai wato mai cancanta ne kai da ka zama a wannan gari wa walidin wa ma walad da kuma mahaifanka da abin da suka haifa wato da kai da iyayenka da ƴaƴanka dukkaninku kuna da cancantar ku danganta ga wannan garin saboda garinku ne haka nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina ta wayi gari ta zama ita ce yanzu garinsa sai ya karba kamar yadda Allah ya bashi Madina sai ya karbe ta yi ta'addu'ar Allah ya sanya mishi kaunar Madina yi ta'addu'ar Allah ya sanya wa sahabban shi kaunar Madina yi ta'addu'ar Allah ya ba Madina irin falalar da ya ba Makka ko ma har yaninka kuma duka Allah ya cika mishi waɗannan burukan Allah ya sanya mishi kaunar Madina har bayan fatuhu Makka ma yake ce wa mutanen Madina wallahi da za a rarrabu zuwa gida-gida kungiya-kungiya ya ce wallahi da kungiyar mutanen Madina zai shiga sun yi tsammanin bayan fatuhu Makka zai koma garinsu ya ce a ba zai koma ba ai ya zo ke ba haka kuma Allah ya baiwa Madina irin alfarmar da ya baiwa Makka ta kasance wata harami sannan mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka hijira tare da shi su ma suka kaunaci Madina a cikin su babu wanda ya tunanin bari tunda an bude Makka ta zama kasar musulunci bari ya koma garin shi suraka sun kasance suna jin wannan kasa a zuciyarsu suna kaunarta kuma suna yin duk abin da za su iya wajen ganin ci gabanta domin anan ne rayuwarsu anan ne wurin ibadarsu anan suke harkokin kasuwancinsu anan suke saye da sayarwa anan suke auratayya in sun mutu anan za a rufe su in dai ba sun mutu a wani jishan daban ba saboda wannan shi ya kamata mu kalla wajen mu'amalar mu da kasashen mu inda Allah ya tsirar da kai inda Allah ya sa aka haife ka ko inda Allah ya kaddara maka kai rayuwa ba wai Allah ya yi maka wani abu ne kawai na coincidence wani abu kawai wanda ya faru haka ittifaqan a Allah yana sane ya zaba maka wannan kasar don wata maslaha ko don wata hikima ta shi daga cikin hikimomin Allah ko wanda suke a bayyana gare mu ko wanda ba su bayyana gare mu ba cikin hikima Allah ya tsara cewa wane da wane da wane su rayu a wuri kaza a lokaci kaza da zamanin da kake rayuwa da wurin da kake rayuwa duka zaɓin Allah ne kuma hikimar Allah ne kuma Allah yana da hikima akan duk abin da ya ba dole sai ka sani ba sannan kuma Allah madaukakin sarki yana nufin ka zama wato ɗaya daga cikin mutane waɗanda za su taimaka wa wannan yanki naka don ya ci gaba da Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nasi man yanfa'un nas mafi alkhairin mutane shine wanda yake amfanar da al'ummarsa dan haka kasar da muke rayuwa a cikin ta wanda a ciki muke ibada masallatan mu duka a wajen suke makarantun mu da na ƴaƴan mu duka anan suke kasuwannin mu ofisoshi wuraren aiki wuraren sana'o'i da sauran harkokin da muke yi duka anan suke wannan kasa tana da minna akan mu tana da haƙƙi akan mu akan cewa wajibi ne mu ga cewa mun kula da ita mun yi mata abin da ya dace dan ta ci gaba domin ci gabanta shine ci gaban mu faduwar ta shine faduwar mu lalacewar ta shine lalacewar mu haka ƴan uwa masu albarka ina yi wa kaina nasiha da dukkan masu saurare na kai tsaye ko da saurara daga baya cewa mu yi kokari mu kula da menene haƙƙin kasar mu akan mu ta fuskar wato nuna mata ƙauna da nuna mata kishi da kuma yin abin da ya dace wajen ci gabanta kar mu zama wato mun canza mun zaba abu mafi muni mun bar mai kyau yanzu su turawa da ake labari akan su kafirai da sauran waɗanda ba Allah ne a gaban su ba za mu ga cewa mun kalli sirar su za mu ga yadda suke ba da kulawa wajen ganin ƙasashen su sun ci gaba za mu ga yadda wato suka ɗauki ƙasar su a matsayin wani abu mai daraja wanda kuma sun tabbatar da ci gabanta ku ci gaba ne gare su da haka duk abin da za su yi ya kawo mata tangarda ba za su yi ba wato ka ɗauka ƙasarka kamar gidanka ne kaga ai gidanka baka buƙatar wani ya gaya maka cewa ka alkinta shi ka gyara shi duk inda ka ga ya lalace ka yi ƙoƙarin ya za a yi ka gyara baka jiran nasihar kowa akan renovation na gidanka akan biyan bills na ruwa da wuta da sauransu akan tanadar wa mutanen gidan abinci da security da sutura akan tanadar musu ababen da za su more rayuwa baka jiran nasihar kowa akan haka saboda a cikin ranka kana jin cewa wannan mas'uliyya ce responsibility ne to haka ya kamata ka kalli ƙasarka ka kalli cewa a nan iyayenka suka rayu a nan kai ma kake rayuwa kuma ƴaƴanka da zuriyarka za su biyo baya idan ka taimaka aka lalata ƙasar to zai shafi kai kanka zai kuma shafi zuriyarka da al'ummar da za su biyo baya idan ka taimaka aka gyara ta amfaninka ne da kai da sauran mutane amma lil asaf za mu ga a aikace mu 'yan afirka wato wannan tunanin bai da tasiri a ayyukanmu za ga mutum ya yi wato wata katubara ko ya yi wani mummunan aiki ko ya yi wata mummunar sata ko wani corruption wanda zai iya lalata ƙasa wanda haka ɗin ne ga shi nan aikin ƙanana-ƙanana har sun haɗu sun yi yawa sun ɓata ƙasa kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatance game da sagha'ir dhunub yake cewa misalin mutanen da ke aikata ƙananan zunubai misalin mutumin da ke aikata ƙananan zunubi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar misalin taron mutane ne da suka tafi daji kowa ya dauko kiran itace kwaya daya suka zo suka tara su a wuri daya har suka taru suka yi yawa aka hura musu wuta suka bayar da wuta mai yawa har a dafa abinci a ji dumi da sauransu kowannen su yana da ice kwaya daya bai ishe shi ya tada wuta ba amma da aka hada itatuwan sai suka tada wuta to haka wannan barnar da kake yi a gefe ko cin hanci da rashawa da kake karba ko rashin kula da aikinka da kake a matsayinka na officer a matsayinka na malamin makaranta a matsayinka na principal a matsayinka na director a matsayinka na mai wa'azi a matsayinka na limami a matsayin da duk aka baka na kula da wata harkar shafa al'umma kana wasa da ita kana latti baka kula da ita baka tunanin yadda za a yi a kawo initiatives masu kyau da za su gyara al'amarin to kai kana barna a nan wane yana yi a can wane yana yi a can waɗannan barnatakun da ake ta yi su ne fa bayan tsawon shekaru suka tare suka zama mana wannan kansa da take cin jikin ƙasa gashi nan kusan komai ya rikirkice mana komai aka tashi ko an yi shi ainihin yin shi da kyau suka ga da jami'an da ke kula da shi da waɗanda aka daura wa alhakin checkmate mai ake yi da sauran al'umma wanda su ne beneficiaries suka ga duka sai a tare sai a lalata komai mu ne sata jarabawa a makaranta mu ne amfani da mukamanmu dan azurta kanmu mu ne wato siyan appointment ba bisa cancanta ba mu ne lalata dukiyar gwamnati mu ne latti da fashi a wurin aiki mu ne algus a kasuwa duk wata tarkatarka da ke faruwa a kasar nan zaka tarde mu din ne muke yinta ba wasu aljanu ne suke zuwa su rusinta sannan mu ne kuma zamu gona mai ta korafi mu ce kai kasar nan ta lalace ko shugabanni ba su da kirki ko yan siyasa ba sa kyautawa kuma mu ma duk ba mu da kirki haka kowa ya kamata ya tsaya ya dubi kansa ya gyara koda ba dan tunanin hisabi ba da Allah zai maka akan abin da ya daura maka ya kamata kai tunanin cewa dan ka sauke nauyin da ke kanka dan wa masa albarka wannan kasa ta mu Allah ya mata albarka Allah ya ubangiji ya gyara mana ita muna da resources iri-iri da zamu ci alfanun ta in Najeriya suna excelling a wurare da yawa a harkokin rayuwa a kasashen waje a matsayin su na malaman makarantu a matsayin su na likitoci da jami'an kiwon lafiya a matsayin su na jami'an bincike a cibiyoyin ilimi a matsayin su na ƴan kasuwa ko masu aiki a kamfanoni a matsayin su na ƙananan ma'aikata da ke aiki a matsayin direbobi ko laborori ko masu kula da wasu ayyuka a kasashe daban-daban a Asiya mai nisa a yankin gabas ta tsakiya a kasashen turawa a kasashen makwabtan mu din da kaje gidan Najeriya suna excelling kamar me yasa a gida kuma muke ta ruguza kasan mu me yasa ƴan Najeriya suke bukatun sai sun fita sun tafi kasar Makka ko sun tafi kasar Ingila ko sun tafi kasar Niger sannan mutum ya je ya aiki a matsayin nurse ko likita bayan ga asibitoci a Najeriya me yasa dan Najeriya yake bukatan sai ya fita ya je wata kasa kamar India ko China ko Malaysia domin ya je ya karatu PhD bayan ga jami'o'i a Najeriya wani irin kudade ne muke diba a matsayin mu na individuals da gwamnati mu biya kudade ma ƴaƴan mu ko gwamnati biya kudade ma ƴan Najeriya su je su yi karatu a waɗannan kasashen biliyoyin kuɗaɗe ne wanda ya kamata da yin injection ɗinsu a cikin jami'o'in mu su gyaru kuma kullun abin da muka ɗauka bari mu ɓata namu mu je mu gyara na wasu kuma dokokin da ba ma iya bi a kasashen mu idan mun je wasu kasashe dole muna ji muna gani za mu bi su yanzu mutum na takawa ya hau jirgi ya sauka a wata ƙasa duk dokar da ya kamata ya bi zai bi tun daga doka ta traffic ko doka ta aje ababen hawa ko doka me aka saka mishi zai bi amma a nan Najeriya ba za mu ga dokokin nan ba za mu iya bi ba inda yana daga cikin abun kunya misali a ce a birni kamar Abuja wanda ana ganin cibiya ce ta ƙasa kuma cike take da ƴan boko masana da wayayyu amma daidai da dokar tukin mota ba ma iya bi kowa kawai yadda ya ga dama ka yake gurza motar shi kawai muna ta zagin juna muna ta danna horn inda ka san taron marasa tunani wannan abu akwai kunya daban ta kai wallahi in wani ma ya kokarin shi bari ya bi dokar sai ya zama daban sai a mishi kallon wawa ba kauye wanda bai san inda za shi ba ma'ana a lokacin da zaka yi kokarin bari ka bi doka ko bari ka yi abin da ya dace sai duk al'umma su tsane ka su kyamace ka amma maka kai kana so ka nuna mutane ka fi kowa tsoron Allah ne da za a samu wani shugaba a wata ma'aikata ko wani babban jami'in gwamnati ya tsaya ya ce bari a bi gaskiya shikenan fa mu sauran duka sai mu tare mu yaƙe shi sai inda zamu sai an dauke shi a wajen ko su zagaya su mushi sharri ko a mai asiri ko a hana shi a hana ruwa gudu a kawo mai katsalandar a sace wasu fayiloli ko a rikita wasu kwamfutoci dole yana ji yana gani haka zai hakura ya sallama wa kaddara a ci gaba da wannan corruption jama'a wannan bata kasar mu muke ba ma mata adalci ba ma kyautata mata ba ma mai mata da alkhairi shi yasa muka waye gari muka zama cikin yadda muke din malamai sun sha gaya mana cewa ba fa zai yi kasa kawai ta gyaru dare daya bayan kowa yana yin barnar da ya saba babu wanda yake da niyyar tuba daka daga cikin abin da zamu yi jama'a dan mu gyara kasar mu shine na farko dukkanin mu tuba zuwa ga Allah mu rike gaskiya mu bar cin amana kasa mu bar lalata tsari ko doka da oda kuma mu bi abin da Allah ya tsara mu bi abin da dokar kasa ta tsara wanda bai saba wa addinin musulunci ba domin dokokin kasa suna cikin abin da suke masalih ne mursala wanda aka yi su dan su zama sun taimaka wajen samar da kyakkyawan tsari da gudanarwa idan abin da karara bai saba wa dokar Allah ba babu dalilin da za a ce ba za a buwa dan uwa masu albarka ina mana addu'a da fatan alkhairi da kuma fatan Allah subhanahu wataala ya sa mana albarka a cikin rayuwar mu da addinin mu da zuriyar mu da kasar mu abubuwan da za su zama mana wato ababen da suka fi karfin mu ya Allah muna kai karan raunin mu zuwa gare ka Allah ka kyakkyata mana su wannan zabe na kasa da ke kusantowa a mako mai zuwa muna roƙon Allah da sarki ya sa a yi shi lafiya a gama lafiya kuma Allah ya zaba mana abin da zai zama alkhairi ga addinin mu da rayuwar mu da ainihin kasar mu assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mun saurari nasiha ta musamman game da abin da ya shafi kishin kasa daga babban malamin mu fadilatu Dr. Muhammad Kabiru Abubakar Aminu Asgar daga Darul Hadith Salafiyya Zaria gaskiya wato mun samu karuwa kwarai da gaske akan wannan maudu'i Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu da alkhairi wato wannan maudu'i na kishin kasa kamar da ya faɗa makiya Allah sun karkatar da mafhumin shi daga asali zuwa ga wani mafhumi khati wato wani reshi wanda suke na kuskure ita kishin kasan nan abu ne wanda yake ma fidiri jibilli wato fidiratul insani ma tana nuna shi kishin kasa ga dukkan mutumin da yake da ɗabi'a salima zai je yana kishin kasar shi zai je yana kishin garinsu yana kishin al'ummarsa mutumin da ba zai je yana kishin garinsu da ƙasarsu da al'ummarsa ba to bai da ɗabi'a salima bai da lahiyayyar ɗabi'a don haka wajibi ne mu yi ƙoƙari mu kiyaye wannan nasiha da ainihin malam ya gabatar muna wato yana daga dalilan da ya sa zuciyata ta karkata a kan magana wannan tafi na kishin ƙasa halin da muka samu kanmu a ƙasar nan ni ɗan zamfara ne shekara da shekaru tun dai lokacin da kafin ainihin a samu jihar zamfara muka zo muka samu jihar zamfara muna jihar sokoto muka zo muka samu jihar zamfara muna zaman lafiya sai na muku lafiya zaman lafiya bi kulli ma ta alihin kalima za mu je mu sayar da shanu a ainihin kasuwan yin na kasuwar gusau
a zauna a baje kudin a cikin ainihin a kasuwa a kara a kirye su tsaye baya daya a ɗauri a ba mu sa jakkanmu da malamu mara kayo mu keto daji a ƙasa wani lokacin da aka fiye da yi mu zo mu aje su a bukkokinmu bukkaci lokacin ma irin wannan kwano wanda kwano da ake buga ba a ma fara ba a ma fara mu'amala da su a cikin ruga gambu wannan dai karan gado ne za a ɗaurawa a sa igiya nan a makala a ɗan ɗaure kuɗin gane 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 suna cikin bukkar a fita a bar gidan ba kowa a je gona a je kiwo a yi komi a je kasuwa a dawo kuɗin nan suna na in dai ba gara ba gara ku ba abin da ke faru ne haka za a zo mai gidan nan matarsa ba za ta taɓa ba ya zo ba taɓa ba makiya ba za su taɓa kuɗin nan ba har kuɗin nan a zo a yi kashe su ɗaya bayan ɗaya su kai manomi zai je ya loda gyaɗa ko waki ko wani abu sai ya je kasuwa ya sai ya dawo da kuɗi cikin buhu kowa ya san kuɗi ne ya zo ya ajiye a ƙauyen su kutuk kowa dai in yayi rayuwa kawai ya sai ya sai da yadda ake yi ko da yadda ake yi ake kawai abin da kawai za a sa a ƙasa sanda kawai a gefe kuɗi suna nan zaman lafiya to sai ga sa kamarwa sun zo lokacin yarima aka zo aka yi gwamnati aka ci za a yi shari'a mutunci zaman lafiya ne ya ƙaru ya lullaka ga abin da ake ciki daga dai bayan mulkin yarima mulkin mamuda daga nan aka fara sa ɗigon ba na fitina a zaɓa aka fara sa su sace aka fara kaza aka fara kaza har muka kawo inda muke to cikin abin da na fahimta shi ne za a zo a yi bincike sai ka isko akwai hannun sarakuna a ciki za a zo a yi bincike sai ka isko akwai hannun ƴan siyasa a ciki za ka zo a yi bincike sai ka akwai hannun jami'an tsaro bi anwa'ihim banda DSS su ne waɗanda har yanzu ban ji kallonsu a cikin matsalar tsaro ba a daga ba amma mun ji akwai sojoji a ciki mun ji akwai ƴan sanda a ciki mun ji akwai civil defense a ciki ko bai kuma duk wani jami'in tsaro mun samu labarin da akwai hannunsa a cikin matsalar tsaro ne da haka sai muka fahimci na fahimci ku wato waɗanda ya kamata zauna su hana idanunsu bacci don samun zaman lahiyar mu da cigaban addinin mu da mu cigaba da zama inda muke a rugagen mu da ainihin ƙauyukan mu a cigaba da noma a cigaba da sana'o'i da sallolin jumu'o'i da ake da su amma idan haka sai ya zama mutane sun suke rusa kansu da kansu wallahi kallahi in ban da Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya san iya masallacin da ake kamta salawat a jihar Zamfara yanzu wannan wuri ya zama kari masallatan juma'a ba ƙaramin research za a yi ba wanda za a gano cewa iya waɗanda aka rasa sallar juma'a a gare su an ta da ɗari biyu an yi komi mala za a ga ƙauye mai gida ɗari biyu amma arzikin da ke cikin wannan ƙauye ne tsabanu illa lillahi la ilaha illa huwa sai kai ga ba za ka iko mutum mai kuɗi zaune a kan al'abdul zarka asa amma kuɗin da yake da shi yana ba mutanen da sauran shi mana aka wayi wuri a amari nan da zafi biyu zai ya lalata sai na fahimci wato ne akwai manya-manyan mu na su jihar Zamfara waɗanda hukuma ta baibaye su kuma aka yi bincike aka gano da yawansu da hannunsu a ciki yanzu ya kawo haka sai na fahimci cewa ba sa son ƙasa ba sa kishin ƙasa babu abin suke kishi sai mai kishin ƙasa haka muka zo a matakin Borno ita ma aka tadda irin wannan ba aka ga sojoji sun je sun kare a baga suna ta kama kifi suna ta kama kifi sun dore wa ɗan boko haram jirgi ana ta kama kifi kawai harka kudi kawai ake yi sai muka gano cewa akwai hannayen mutane a ciki wanda ya kamata aikin su ne amalan su ce su kai su tsare kasar da ke da ruwa haka muka samu wannan matsala a ainihin Katsina haka muka same ta a Kaduna haka muka same ta a Sokoto duk inda take ku sai ku cewa to lallai mafi karanci ya kamata a sake dawo da al'umma su suna son kasar nan tasu suna son zaman lafiya kasar nan don son ci gaban kasar nan suna son sunan kasar nan ya ƙara ɗagawa a idanun duniya a madadin kullum muna kan wani adadi mai yawa na cin hanci da rashawa a waye gari cin hanci da sauran ya rabu idan ba mu ji muna son kasar nan ba haka ba rashin son kasar shi zai ja matsalar addini ta fitar da wani tun da zaka mai bayani masallatan da akai asara da tsangayu da makarantun islamiyya Allah kadai ya sa albarka har aka waye gari al'amari ya kai ga kafalati ne ya kama mace ya yi zina da ita ya ɗauki hoto na bidiyo ya tura kaga babu kishin ƙasar babu kishin addinin ba ya ma kishin kansa ya kashe ma kansa tarihi da dawa wanda aka sani wanda aka sani da wannan abu zaman lafiya tsakanin kafalati ne ba zan fani da ainihin bahaushe ba zan fani duk ƙasar nan gaba ɗaya ta Najeriya ba a taɓa samun inda aka samu cuɗeɗeniyawa da zaman lafiya tsakanin Fulani da ainihin Hausawa irin jihar Zamfara domin duk Fulanin Kano suna jin Bilanci Fulanin Bauchi suna jin Bilanci Fulanin Katsina ba suna jin Bilanci Fulanin Sokoto wasu gefe galibi suna jin Bilanci amma mu kaɗai ne Fulanin Zamfara Fulancinmu ya ɓace tsawon shekara 150 zuwa 200 laɓaka sai kaga falata ne babban sa kasa wannan falata ne kuma abu ba yake amma ba yake ba yake ko me yasa saboda ce ayya da hakka da ke da Hausawa au kuma Hausawa amma wai aka waye gari yau an addasa bala'i ana kisan juna masabamu masaba wanda shi ya kawo ganin cewa lalle irin su dakta ko inda suke wayayyu ne suna da lisanu sirikin su ci gaba da a ci gaba da ainihin fadakar al'umma mu dawo mu so addinin mu so kasar mu wannan shi zai taimaka mana a wajen mu bauta ma Allah shi kadai mu yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu dabbaka ta cikin nutsuwa mu zagaya kowane lugu mu yi da'awa a kasar nan idan ba haka ba to al'amari zai zo ba a san inda za a je ba sai na fahimcewa hatta kasashen turawa ba su da addini amma suna da wannan kishi na ƙasa manyan mutane ba na mai da su professor masu Sokoto Allah ya saka miji alkhairi irin su da Tijjani Jalingu da sauran manyan malamai da suka dan tabo kafe din sai muka ƙara samun wayewa cewa a shi ƙasashen turawan nan kishin ƙasa su dai a gaban su yanzu ka kalli America ba yanzu ita America tana tsaron ƙasar ta ne amma a ƙasashen wasu al'umma sai ta kawo sojoji sai ta jimgi a Najeriya da nihin za ta tsare America ta kai sojoji a Kuwait ta kai sojoji Saudiya ta kai sojoji a Turkiya ta kai sojoji ko'ina da nihin me wani ƙasar ta take tsaro yanzu kamar ta gama satellite ta yi survey da duk wani program na ƙasar ta yanzu ta shiga ƙasashe tana mulki da sunan me da sunan tsaron ƙasar ta ka kalli Isra'ila da yake suna son ƙasar su suna kishin ƙasar su Isra'ila su suna wane banu Isra'ila Yahuda su suna wane ba su wuce dubu ba su wuce miliyan 6 ba yan sun yi Sidratul Muntaha na su ba za su taɓa kai miliyan 30 da duniya nan gaba ɗaya a haɗa waɗanda suke cin Isra'ila da waɗanda suke America da waɗanda suke ko'ina ba za su kai miliyan 30 miliyan 30 ba amma ka kalli irin yadda suka zo suka kwace ƙasa daga cikin ƙasa al'ummar musulmi suka assasa daula suke ta ci kullunci suke a bisa ainihin zalunci da ƙarfa-ƙarfa suna son ƙasarsu in ka taɓa ba Isra'ili guda mutum ba Falastine ya taɓa ba zai ba Yahudi guda to sai Yahuda sun yi sanadiyar mutuwar gomomin al'ummar musulmi amma haka kalli irin yadda Falastine su da ake kwace ma har yanzu fada suke a tsakaninsu ba su da shiri
tsakanin Hamas da Al-Fatani ko menene da sauran su sai da cewa babu abin da ka kalli kasashen Laraba irin yadda ake wargaji ka kalli wai mutum ya zo ya biya dala miliyan kaza dan daya je waye da inda dan kwallo yake canza kaya al'amuran sun zo sun lalace arnaku ka kalli kasar China saboda suna kishin kasar su suka kiyada da ainihin yaren wata kasa ya shigo su da yaren kasar suke karatun primary da shi suke karatun secondary da shi suke karatun university su zama injiniyoyi su shigo Nigeria anan su yi muna gadoji ba su da muhim na boko ba su san komai da turanci ba amma su za su yi muna gadoji su za su yi muna bohol su za su yi muna komai amma da yaren kasar su saboda ba su yi son ci gaban kasar su yanzu da zamu mayar da yanzu mu zo a fara issue din cewa za a centralize din yare a ci yaren kasar yaren kasar Najeriya mu karantar da ƴaƴanmu da yaren kasar mu to kaya kaga irin dauke ba dade za a yi a tsakanin ƴan kasar da wani yare za a yi da Hausa Yaraba da Iyamurai da sun su ce musu yadda ba da Yarabanci Hausawa da Iyamurai su ce musu yadda ba da Iyamuranci Hausawa da Yarabawa su ce musu yadda ba haka za a yi ta fama a yi shekaru ka kalli matsalar nomadic ba nomadic ka kalli ruga da ainihin shugaban kasa ya taso ka kalli bala'i sai da aka zo aka dakatar da wannan magana saboda ba kishin kasa alhali dabi'ar su Fulani fa shine su bi daji to abin su a dajin din a matsayin su na ƴan kasa ai musu abin da yasa zai sa su zama mutane su yi kishin kasa su suma amma an hana an hana saboda ba kishin kasa to dan haka yan uwa musulmi wannan tafe-tafe ne da muke murna da su irin wa'annan manyan malaman su dinga tattaunawa a kansa suna jin turanci sun yi doctorin mutanen jami'a ne sun yi mu komai na wayewa gaba daya to wannan zai taimaka mana a wajen mu sake dawo da hankalin mu mu yi kishi kasar mu kuma kishi kasa bai yiwuwa da hakika sai idan an yi istinbadin sa a cikin littafin Allah da sunnan manzon Allah da kuma kwaikwayo da magabata ya suka yi kishin kasar su hatta duka maqasid na jihadi na musulunci za a ga fihi al-ghayratu ala dini wal wadad domin akwai ribadi kuma kowa ya san muhimmancin mutuwa akan ribadi ribadi kuma shine ka zauna akan iyaka kana dako kana kare kasarka ayoyi suna nan da yawan gaske akan abin da shahi kare kasa da mutuwa akan kare kasar ku ta al'ummar musulmi kada wani ya zo ya kawo muku ainihin hatta ma jihadi akwai ne zai zama dole amma ga kowa da kowa shine jihadul difa an kawo muku mamaya a gari ku tashi ku kare garin ku nan masallatan ku suke nan dakunan ku suke nan komai na ku yake idan aka talafa ku ko kuma yan gudun hijira a warakanci to dan haka muke jin dadi a wannan tofi da malaman suke tattauna Allah saka alheri daya daga cikin manyan malaman ya samu dawowa da Sheikh Muhammad Abdul Qadir Sisu Abu Uwaisa daga darul hadisi salafiya za mu bashi yayi ɗan wasu mintuta saboda suna kan hanya ne Allah subhanahu wa ta'ala saka da khairi
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان قوا مسو البركه كما يدا muka ji jawabai daga malumanmu da kuma iyayenmu ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi babu shakka wannan maudu'i da malam ya tattauna mana kamar yadda muka ji ta'aliki daga shehin malami Malam Abdulrahman Az-Zafari muna buƙatar mu samu wayewa a mahanga ta shari'a game da menene muhimmanci da kuma fa'idar kishin kasanka Allah madaukakin sarki da yana fati zai yi halitta a doran kasa wa qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ya riga ya tsara wannan za a rayu a doran kasa to tabbas tunda Allah ya tsara za a rayu a doran kasa to ba zai yi a rayu a wuri daya ba domin kasan tana da fadi Allah ya ce qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladina min qabl ku yawo a doran kasa ashe duk inda aka ce za ka yi yawo wuri ne mai fadi abinda nake son mu gane kenan to tunda yana da fadi
dole za a samu wasu suna rayuwa a wani bangaren wannan kasar wasu kuma suna rayuwa a wani bangaren to a inda ka samu kanka ka gane cewa tabbas da kai da waɗanda kuka samu kanka a wannan waje to ko ake sa ran ku haɓaka wannan waje domin ya zama wuri da za ku samu natsuwar rayuwa a ciki to hakan ku ba zai taba tabbata ba sai an sa maka kaunan wannan waje da kake rayuwa saboda duk abin da yake da alaka da kai a matsayinka na dan adam to a dabi'ance zaka ga kana kaunan wannan abin to amma idan baka nuna kaunan wannan abin to wannan abin tana iya samun matsala da tunanin cewa ai kai bata shafe ka ba sai ya zama wannan wajen zai zama kuntatacciya gare ka kamar yadda zai kuntata ga sauran waɗanda kuke rayuwa a wajen ashe kaga kenan tunda har Allah ya kaddari mun samu kanmu a wannan yanki na doran kasa a Afrika a Afrika din a ainihin wato yammacin Afrika a yammacin Afrika din a Najeriya arewacin Najeriya to babu shakka sai mun nuna kauna da kishi domin mu samar da zama lafiya a wannan waje domin zama lafiya ita ce asalin komai jama'a ba wace yana cewa zama lafiya yafi zama dan sarki duk inda aka ce babu lafiya hatta sarkin ma to ba zai samu sarautar shi ba balantana a ce dan shi ashe kaga zama lafiya ya ma fi zama sarkin ma gaba daya kuma mun fahimci wannan dake ko to wannan kuma za mu ainihin wato iya fahimtar haka na san mallam ya riga ya tattauna mana kuma kamar yadda muka ji babu isasshen lokaci amma zan dan ƙara yi mana ƙarin tunasarwa ne akan abin da mallam ya gaya mana ku dubi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a lokacin da Allah ya kaddari zai bar rayuwa a garin Makka kamar yadda al-Imam Abdurrazzaq As-Sanani ya fitar a cikin littafin sa haka al-Imam Tirmidhi a cikin Sunan al-Jami al-Jami nasa na Sunan Tirmidhi yace manzon Allah ya fito wato bakin gari za a ce kenan ko amma aka ce waiwaye yake yana waigawa yana kallon garin Makka yana cewa Allah ka sani wannan garin ka daukaka garin nan kana kaunan garin nan ni ma ba inda nake kauna kaman wannan garin haka manzo Allah ne ya nuna kenan kaunar kasar shi kaunan garin shi kuma kishi yasa yake yin haka manzo Allah ya ce har ina barin garin ga umarnin Allah amma wallahi na fi son in zauna a garin domin anan ya taso anan ya girma anan ya rayuwa anan danginsa suke ƴan uwa abokai duka anan suke to in bai nuna kauna da kishin wannan kasan ba to ina amfanin wannan rayuwa da yayi a wajen kenan wannan kage yana nuna mana dalili kenan da zai sa lallai mu nuna kishin kasan mu domin mu gyara wannan kasan ya zama wuri da zamu samu aminci na rayuwar da muke yi har ila yau idan muka duba abin da ya faru na ainihi wato Ghazwatul Ahzab taron duniya da aka yi wa ainihin manzon Allah da sahabbai a wancan lokaci shi ma sai da annabi ya nuna mana muhimmancin kishin kasan da kake rayuwa a ciki domin lokacin da annabi ya zauna ya yi shawara da sauran muhajiruna da ansar cewa me kuke gani mu zauna a cikin garin ne su kawo mana farmaki ciki ko ko mu fita mu je mu kare kasan mu shawara daga ƙarshe akan me ya tike lalle mu fita ne mu kare kasan mu kan mu ba su daman su shigo to duk wanda bai kauna bai kishi ko bai kauna kasarsa zai ba kasar an yi wato kariya haka ba zai yi ba annabi ya fita da shawaran sahabi Salman al-Farisi aka je aka yi wannan al-Handaq aka kewaye ainihin wato garin saboda dai a ba garin kariya domin aka kare garin to shi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da iyalansu baki daya za su samu aminci za su samu salama to amma kamar yadda mallam ya ambata daga lokacin da aka cire wa mutane kauna da kishi na kasar su to su da kansu ne za su rinka kawo tashin tashina a cikin kasar ku duba halin da muke rayuwa a yau jama'a a ce mutanen da suka taso suka rayu a waje su ne kuma za su yi sanadin lalacewa da rushewa da rugurgujewan wannan waje su babu kwanciyar hankali al'umma ba kwanciyar hankali babu addini babu addila kun ji adadin masallatai da aka rusa kun ji adadin al'umman da aka sharrada su wani har yau bai dawo cikin natsuwa da hayyacinsa ba saboda inda ya saba inda ya taso yanzu ba anan yake rayuwa ba a bangarori mabambanta kuma duka in kuka duba target din shine arewacin Najeriya To the question is, why Northern Nigeria? Me yasa sai arewacin Nigeria aka tada wani rigima da sunan Boko Haram a arewacin tuntuni fa aka fara wannan tun lokacin da ake rikitarikan su me tatsi ne me yasa duka waɗannan ake haran nan saboda an ga muna addinin mu muna al'adun mu waɗanda suka dace da addinin musulunci to wannan dama shine bakin cikin su abinda ba sa so kenan to ya za yi a ce kuma wai ƴaƴan wannan yankin sune ake amfani da su wajen kaiwa wannan shine ba a nuna musu ta yaya kamata su kishin kasan su ba a bisa haske na yin wato addinin musulunci da haka babu makawa jama'a lalle wannan irin maudu'i a irin waɗannan lokuta muna buƙatar a ci gaba da wayar mana da kai akan su ba ɗaya ba ba biyu ba har sai mun ga abun ya zama jikin mu mun fahimta kuma mun saba yadda kowa zai bada nashi gudunmuwa domin a samar da zaman lafiya misalin wannan misalin mutum ne yake zaune a gidansa da shi da ƴaƴansa sai a samu wani yaro sai ya taso ya ce shi fagam zai rusa gidan nan kuma mutane na zaune a ciki tsakani da Allah za a kyale shi tukuna a matakin farko sannan na biyu wannan yaron idan kuka kyale shi ya rusa gidan ba wanda ba zai ainihin wato shafa ba kuma ba za a sake zaman lafiya a wannan gidan ba haka dole a kama ni shi kuma me zai kai yaron nan ya wannan tunanin shine in baya kishin ki gidan nasu amma in ya gane cewa wannan wani waje ne da Allah ya rufa ma iyayen mu asiri suka saka mu a ciki dan mu rayu cikin mutunci duk wanda ya ga yana kokarin jifa gidan ma shi zai hana shi ba wai shi yazo ya dauki matakin rusa gidan ba da haka ƴan uwa masu albarka kada mu yi tunanin cewa ai wani abu ne wanda ake kiran mu kawai domin mu goyi bayan wasu manufa a'a wallahi kawunan mu ne ai muna jin maganganu da aka ruwaito mana daga irin su Saddauna suke cewa kasan nan ta Najeriya da irin su ta fawa kwalewa is indeed our country kasan mu ce da haka dole mu tsaya a kasan mu ƴanto wannan kasa daga ainihin wato halin kangi da aka saka ta a ciki mu kuma sai mu ce a bisa hasken addinin musulunci domin musulunci shine farko a wajenmu sai sa duk abin da zaka yi sai ka yi shi a bisa yaya musulunci kai tanaji wannan shine abu mafi muhimmanci da ya kamata mu saka a cikin zukatanmu innal arda lillahi kasa na Allah ne kuma shi zai gaje kasar amma lokacin da Allah ya ara mana mu yi rayuwa a wajen to sai mu yi kokarin samar da zama lafiya domin mu yi addinin mu yadda Allah yake so. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Dan uwa masu albarka ba zan zo in dauki lokacin namu mai yawa ba. Ai mana uzuri da hamzari idan Allah ya kaddari ƙara haduwar mu a wani lokaci na daban. Muna fatan kuma za mu ƙara ainihin wato amfanan junan mu gurgurar yadda Allah madaukakin sarki ya kaddara, gurgurar yadda Allah madaukakin sarki ya tsara. Ine mana fatan alkhairi nake cewa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا شيخ أبو أويسة محمد عبد القادر الشيخ لجدار الحديث السلفية الله ساكا الخير تكما قلنا ما لي ياتنا من حديث السفينة وتو حديث جري روا وانا من الله صلى الله عليه وآله وسلم يسفن تا وتو صلاح الأمة تو أيكين غياني إن دي كنا سن قصكو تزون الله يا قسام مزام الله يا أدين انشي تو واجبين قسام قن أيكين غيا وانا مزالة سن أيكي چوا إذا متعني باس أمور أيكي عن الهيري باس عند غمو أيكي كما دي جي جون رواني دا أكا هاو أكا قريعة واسو سو قسامو جدان قصا واسو قسامو جدان سما نا جدان قصا إذا سن شاروا سن تتاكلو سن زو sun dame na sama da kashi sai na gidan ƙasa suka yanke hukuncin cewa ai suna da yanci bari kawai su kula daga ƙasa don su dinga ibar ruwa a ɓangaren rabonsu don gidansu ne ya yi yancinsu ne ra'ayinsu ne sai su fara su nemi gatari su fara kwam su fara sara ƙasa suna son su kula domin su huta ba sai sun dami waɗancan na sama ba kuma ba sai sun taka wahala sun yi wahala taka su je su ibo ruwa ba maza Allah ya ce idan kuka zo kuka kama hannunsu kuka hana su sare jirgin nan domin ana kula jirgi daga kasa ina yi kasa yayi mu ji maza Allah iya kan misali da gaya kenan game da abin da shi aikin gayya na ataru a gudu tare a tsira tare maza Allah ya ce in kuka rike su sai su kutsira su tsira idan kuka bar su da abin da suke so kowa ya ta bankaurar shi kowa ya ga abu yayi abin da ya ga dama ba tsawatawa annabi ya ce su halaka ku halaka malam yayi mana bayani akan abin da ya shafi misali kudancin Najeriya aka muka Allahu ba dadewa mun je kudancin Najeriya a jihar Osun muka je jihar Osun cikin dare da muka ga abin da muke yi muka kama hanya kafin magariba muka je iwo wallahi malam tahiya ce kilometoci ne ba kankana ba daga headquarter Osun wato tafiya ce cikin dare su kukun daji a cikin kurmi wato zaka hangi har ya ga can siriri amma sama da take ya rufe su kukun daji malam haka muka tafiya cikin natsuwa da aminci yadda ka san muna tafiya da a arewa cikin natsuwa da aminci wannan tafiya ba ta kai wata shida ba wallahi malam wannan abu ya kona man rayuwar shi Allahu kamar da haka muke arewa mutum ya tashi daga nan ya je Abuja ya je har Zamfara na taba tashi daga nan Abuja karfe 10 na dare na je Zamfara asuba na yi ina shiga ɗakin mahaifiyata bi kulli amanin to kaga ba kowa ba da su can jahohin gwamnonin su ba su yi da wannan ba tun da abin da ya shahi gwamna ne sai abin da ya shahi magana batun ɗan ƙasa ya rusa ƙasa shi da kanshi gwamnan jihar Zamfara Allah ya saka miki alkhairi ya sa doka aka dakatar da wayoyi aka yanke network service aka hana sai da mai aka hana sai da aka rufe kasuwai mutanen da ake zuwa ana kamawa su ne informer da sauransu su ne suke zuwa mata da hijabi su je gidan mai su sayi mai su bulbule a cikin ledodi masu ƙarfi su daure su zuba le su saka irin jikanna irin wanda ake rike wanda ake sa kaya su sa man a ƙasa su zuba gero ko dawa a sama su dauka aka kama su ga sanan adadi mai yawa za su kai mai yan ta'adda a daji wato waɗanda ake neman a kare su din sune suke kuma taimakawa masu hallaka su ma zuwa su kama sai musu yadi a cikin masallaci to lamarin wato gaskiya jama'a wallahi sai mun sake komawa mun dawo da hankalin al'umma dama dai malamai kusan ragwama shirin al'umma yana hannunsu a matsayin irshadi shi kuma muwafaka daga Allah ne abu na ƙarshe idan muka lura da matsalolin siyasa al-ittirabu siyasi an-Nigeri idan muka lura irin hayaniya da muke ciki ta siyasa kai ka san akwai karancin kishin ƙasa ku lura irin ba ma sai dan muku shiri ba kawai ku kalla ku gani kullu hizbin bima ladaihim farihun to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana kyakkyawan sakamako kuma ya ba mu mafita a nan za mu tsayawa abin da ya rage shine ta'arifi malam zai zo su zo mu gaggaisa da ƴan uwa insha Allah ta'ala dan ai ta'arifi da yadda Allah subhanahu wa ta'ala daga nan su malam mu ba su dama su kama hanya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su kariya daga gare shi subhanahu wa ta'ala ya sa su gidajen su lami lafiya na'am Allah ka tamala anya akwai lokacin tambayoyi kuwa to kai dai ka daga da gare ka sai kai eh don Allah ayi hakuri da abu wa alaikum assalam suna daga inda kake
sunan Muhammad Bala
na'am
tambaya na kan shi matsala na canje
na'am
musamman akan tsofaffi kuɗi da suke hannu a
kai eh
so akwai wani da ya sami injin kasuwa da yake na
biyo eh
shi kuma dama ya gaya mutum kudi ya kai kimanin naira 200 da abu da sai ya tura ma kan na kashi wannan kudi shi kuma zai kashe shi hakan
Malam kamu si kambing. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dama dai game da mu'amala ta POS fatoyin da malamanmu suka bayar tun ba yau ba shine ya halasta kai wannan sana'a ta POS tunda ba kuɗi ne da kuɗi ake canzawa ba. Kuɗi ne zaka bayar cash ko kuma a baka transfer ko a saka kati a zuka. Musamman kuma su yanzu waɗannan da ake cewa tsofin kuɗi gwamnatin da ta ba su khasiya ta kuɗi ta cire wannan martabar daga gare su. Yanzu ba kuɗi ba ne kuma ba su da value na legal tender. So da haka kimar su yanzu da waɗannan sabon kuɗin ba ɗaya ba ne. Kuma wanda ya ce a kawo ya san yadda zai shigar da su kamar ya taimaki mutane ne ya rage musu asara. Da haka ina ganin gwargwadon wannan babu laifi a yi wannan mu'amalar don mutane su rage asarar da za su yi. Wallahu a'lam.
Insha Allah za mu zo sai a ɗaya ta'arifi insha Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك